watan goma sha biyu shekara ta 1423 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine yammaci na nawane da watan Al-Mashaa'ikh sa'uku ga watan biyu shekara ta 2003 miladiya. Dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka Bulughul Maram min Adillati fil Ahkam, wannan kuma shine darasi na 112, wato darasi na 112. Za mu tashi kitabul babul abahi, wato babin da yake magana dangane da al abahi. Haka ne ku? Babul abahi, babin da yake magana dangane da layya ko dabbobi da ake yankawa na layya. Mafazin al abahi jam'i ne na kalmar al-udhiyya ko al-udhiyya, mufradin ta kenan jam'i al-abahi. An Anas ibn Malik anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yudhi bi kabshayn aqranayn wa yusalli wa yukabbir wa yad'u rihlahu ala safahihima wa fi lafdin ذبحهما بيده وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيح سمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ مسلم ويقول بسم الله والله أكبر. ليا بيت بنفسي إبادي بوضعي سبحانه وتعالى وشرعا كا من ذلك أنه محمد صلى الله عليه وسلم yakan kinoyin bayyana ta a cikin maganganunsa da ayyukansa. Malamai na kalato hukuncin layya a cikin Alkur'ani, cikin fadin Allah ta'ala, inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar. Lafazin fasalli li rabbika, ka yi sallah domin ubangijinka, wanhar kuma ka soke raƙumi. Suka ce lafazin annaharu karkashinsa ne aka fahimci hukuncin yin layya cikin addinin musulunci. Domin lafazin annar na nufin soke raƙumi, don haka sai suka fassara as-salatu da aka yi umarni da ita wajen fasalli da rabbuka, sai ya ce salatu al-eid, wanhar kuma ka soke raƙumi, ma'ana ka yi sallah ta idi sannan ka yanka dabba. A yau ce a yawmun nahari, shi yasa ranar sallah babban ake kiranta da suna yawmun nahari, ranar yanka ko ranar soke dabbobi irin waɗanda ake soke suka bar raƙumi kenan. Sannan malamai sun yi saɓani dangane da hukuncin layya, sun wajibi ce ita ko sunna ce mu'akkada. Waɗansu malamai suka tafi kan hukuncin cewa layya wajibi ce ga dukkan mutumin da yake da iko. Duk mutumin da yake da dukiya da zai iya sayan dabba ya yanka ba tare da ya ji gafar da kansa ba, to layya wajibi ce a haƙƙinsa. Wannan shine abin da Imam Al-Auza'i ya tafi akai, shi da Al-Laith bin Sa'd da al-Imam Abu Hanifa, kuma ɗaya daga cikin maganganun da aka rawaito kenan daga wurin Imam Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra, haka kuma riwaya ce daga cikin riwayoyi da aka rawaito daga Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ma'ana hukuncin layya wajibi ce ga dukkan mutumin da yake da iko. Magana ta biyu, malaman da suka ce a layya ba wajibi ce bal hiya sunnatun muakkada, wato sunna ce mai ƙarfi da ake buƙatar kar mutum ya sakaci da ita matuƙar yana da ikon yi. To ka kafa na dace da zamu karanta a wannan babin, ma iya samu wani abin da ke nuna wajibi ko abin da ke nuna mustahabbanci, sannan kuma sai mu ga wanne ne yafi karfi tsakanin wajibin layya da mustahabbancin sa. Hadisi na bukar bu na farko din an karbo daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi, yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, lalle annabi tsira da amince tabbata gare shi da iyalan gidansa, kana yudhi ya kasance yana yin layya bi kabshayn aqranayn, da raguna guda biyu aqranayn masu kafanni. Lafazin al-kabshu yana nufin rago, amma ba ƙarami ba, ragon da ya kai lokaci ko watannin da wato ainihin haƙora sun fito a bakinsa. Duk rago namiji wanda haƙori bai riga ya fara fito masa ba a kiran shi da suna al-kabshu. Da haka bai zama rago zama kenan irin wanda ake layi da shi, sai da ce wato ainihin ɗan tayi ko abin nan sa wanda bai kai shekaru ko a bai kai watanni da ake bukata ba. kana yudhi ya kasance yana yin layya bi kafaini da raguna guda biyu akara da yini waɗanda suke da ƙaho wa yusalli wa yukabbir yakan yi bismillah sannan ya kabbara a wajen yankawa yake bismillah wallahu akbar wa yada'u rijlahu ala safahihima wa yada'u rijlahu lokacin da zai yanka su yakan ɗora ƙafarsa
لابد الصفا صفا صفا حيما وتجئ الي مفرد الصفا صفا تكون شيء كم كو جيبا فسكا سواء كان دابا ne ko hobu kaga lokacin kaga zai zanto daya daga cikin kubatun tana kasa daya kuma na sama to sai manzo Allah ya daura kafarsa akan kuntin dabba din ko jeban fuskarta wato ainihin nadama yayin da gefen fuskar ta na hagu yake kasa sai ya tsora kafarsa akan gefen fuskar ta na dama sannan sai ya yanka shine ma'anan wa yaza urijlahu ala safahihima wa fi lafdin a wani lafazin daban na ruwayar wannan hadisi zabahahuma biyadihi manzon Allah ya yanka waɗannan raguna guda biyu da hannunsa ba tare da wakilci ba wa fi lafdin a wani lafazin saminaini da aka ce kada yudhi bi kabtaini akranaini sai aka kawo kalmar saminaini bisin ta hanyar sin abinda saminaini ke nuna wa wato waɗanda suke da kiba daga as-simnatu ne as-simnatu shi ne kiba zidda al-huzan wato kishin rama kenan wani abi uwana al-imam abu uwana ya rawaito hadisin fi sahihi cikin ingantaccen littafin sa a madadin saminaini bisin sai ce saminaini bisa bil musallasati wato sa mai dugo uku a sama badala siyin a madadin sin abinda kuma sabine ne yake nufi da sa wato waɗanda suke da tsada dabba ko ba ta zama mai tsada sai in ta zanto mai kiba ko dukkan siffofi waɗanda ake kwaɗaituwa dangane da mallakar irin wannan dabba su ne ke sa ta yi tsada wa fi lafzin muslim a wani lafzi na imamu muslim wa yaqulu yakan ce bismillahi والله اكبر wato yake ce bismillah wallahu akbar lokacin da wato ainihin zai yanka ina fata mun fahimta wato kun ga annabi gurin mun fahimta annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin dabbobi da ya laye da su yayi ne da me rago wanda ke nuna halaccin yin yanka dabba sama da daya idan mutum yana da hali dabba dai ita ce ake bukatar mutum ya yanka idan ya yanka ta biyu da ta uku da ta hudu da ta biyar duk karin kwana ne akan karin hada sannan raguna guda biyu kowanne suna da kafanni sannan raguna ne waɗanda suke kosassu ba ramammu ba ko ka ce masu tsada ba masu araha ba saboda idan kana da hali idan ka je ka sai waɗanda suke masu araha kaga baka samu cikakkiyar lada da ake bukata ba wajen da yake dan haka ya kamata mutum ya samu kosasshiyar dabba to da haka kuma gani da ido ya fi amfani wani lokaci sama da ka tura ɗan aiki wurin ka kai kila kuma ko sai ya yi wani zai je ce kai ai ragon ba dama ne sai ka je ka so sai ga shirin kafin zurudun nan ne ka ga bai da amfani ga zuwa da sai yake da amfani ko kuma tura mutumin da yake wakili wanda yake da hibra a wannan bangaren wato yake da cikakkiyar masaniya dangane da dabbobi da kuma lafiyarsu أسلم من حديث دينا تكيم بخاركم من تكيم مسلم وله من حديث عائشة لفظ وصد يتي وله ينقوم زوى دواء زوى إمام مسلم دي يتي وفي لفظ لمسلم ويكون بسم الله والله أكبر وله أيوة لمسلم كده حكى إمام مسلم هنا دون حديث من حديث عائشة دي رواية عائشة الله تكار يدعى قريتا رضي الله أنا أمر بكبش أقرنا مذن الله يا أمرني da a yanka rago wanda yake akarana mai kaho ya fa'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin fa utiya bihi li yudhi bihi fa qala laha ya aishatu halummil mudiyata thumma qala ishadiha bi hajarin fa fa'alat thumma akhadaha wa akhadahu fa abza'ahu thumma zabahahu thumma qala bismillahi اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به وانا حديثي وانا امام مسلم ينصد اقول من آيشة الله سكالي دا قريت سيسي امر بي كمسي مدان الله يأكو فضيلا كاورا قوبو دا اقرنا وانا ايكي دا كهواني يطع في سواد yana da launin baki a cikin kafafunsa, wa yabruku fi sawadin, yana da launin baki a cikinsa. An gane ku? Wa yanzuru fi sawadin, sannan akwai launin baki a kewayen idansa. Wato asalin ragon fari ne, amma akwai launin baki a jikin kafafunsa da kuma cikinsa da kuma kewayen idanunsa. Shine ma'anar yabau fi sawadin, wato yana tafu da baki, ma'ana kafafunsa kenan suna da launin baki. Wa yabruku fi sawadin, yana rubda ciki akan baki, ma'ana cikinsa yana da launin baki kenan. Wa yanzuru fi sawadin, yana kallo cikin launin baki, ma'ana kewayen idansa baki ne, bakin launi ne kewaye su. An gane ku? Fa utiya bihi, sai aka zo da wannan rago, li yudhiya bihi, dan manzon Allah ya nayi da shi. فقال لها سيتي دائشة يا عائشة يا كي عائشة هلن المدية جيسي كاووكا اتكي المدية ثم قال سميتي ريتا اشحذيها جواسوكا بحجر اكندوتي ففعلت سي عائشة اي كتابين مزا الله يقومر كترشي ثم اخذها سننطي مزا الله يكرقو النووكا واخذه كمي كرقو النووكا فأبزعه يكايد تشيشي لكنسا ثم زبهه سننجي ينكاشي ثم قال سننجي بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به وصوابين لي فتايك ينوزين ينكنسا ليتي بسم الله سيكي اللهم تقبل من محمد يعنك كرتوانا أمسعين إبادة دقوجا محمد وآل محمد إيانا جدنسا ومن أمة محمد ثم دعن أمة أنه محمد ثم ضحى به سنن سي ليله. اذا wannan hadisin ya nuna manzon Allah yayi laye da rago guda biyu, wannan ya nuna yayi laye da rago na daya. Wannan sai nuna mana at-ta'addud fil udhiyya laysa biwajib. Wato cewa dole sai sun zama rago sama da daya, wannan ba wajibi bane. Ta iya zama biyu, ta iya zama uku, wannan falalati. Amma idan mutum yanka daya, halaka tun daga manzon Allah ya yanka daya. Sannan sifofin da Aisha ta bada bayani na launin rago din, wannan launi din gairu makasudin fil ukhiya, ba ta kai dole lokacin da kaje sayar ragon layya sai ka duba ka ga cikinsa da launin baki, kafafunsa launin baki, sannan kewayen idansa launin baki. Ba da ce ne kawai aka yi manzo Allah ragon da zai laye da shi ya kasance da wannan sifa. Da aka ga Aisha take ba da bayanin sifa, ba manzo Allah ne yake ku nemi mai wannan sifa wajen yin laye ba, ba kuma tawaye a nemo mai irin wannan sifa wajen yin laye ba. Shi ya ce da an kawo rago, ita kuma Aisha ta kalli ragon sai ta ruwaito mana da abin da ya shafi abin da manzo Allah din ya aikata da kuma abin da ya shafi tafa ragon gaba ɗaya ta bada bayani. Ina fata an fahimta. Da yanzu idan aka ce sai mutum yana yi da wannan launin zai yi na isa kaza, akwai aiki ba kowane zai iya zama sa, wanda kuma zai yake da shi to zai da sai tsoro kuɗi irin yadda ya ga dama, sai farashin da ya ga dama ya yanka masa, don ya san mutane za su yi rububi a kansa kenan. An gane ku? Aka kawo shi kuma manzo Allah ya umarci ummuna Aisha ta kawo masa wuka domin ya yanka, ya kuma umarce ta da tawassa, sannan ta bashi ya karɓa yanka da kansa. Lafazin sa cewa bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin thumma dhaha bi, abinda wannan ke nuna wa halattin kataranya sama da mutum daya cikin rago ta fuskar layi ta fuskar lada, ma'ana ya halatta ka yanka rago a madadin kanka da mutanen gidanka, a madadin kanka da abokananka, a madadin kanka da waɗanda suke makwabtanka. Amma a nan gurin ba a cewa makwabtanka sun yi layya, kai ne kai layya, amma ka tarinya su ne cikin mai lada, ba wai ka tarinya su cikin mallakar rago ba. Domin al-ishtirak iri biyu ne, akwai al-ishtirak fi thawab, akwai al-ishtirak fil mulkiyya, wato tarinya mutane cikin lada. Wannan da shi manzo Allah ya tarinya dukkan mutanen gidansa akan rago guda, har ma wanda ba su samu daman yin laye ba cikin al'umma ta duniya tarin ya cikin wannan rago guda daya. Da yaji Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin, duk wanda bai laye ba ya shiga cikin wannan tarin ya cikin da manzon Allah ya yi a wannan lokaci. Ina fata an fahimta. Amma tarayya ta yadda kowa zai baji kirjin cewa ya yi layya, to wannan ba shi halatta sama da mutum daya wato su yi tarayya a kan rago. Rago dole mutum daya ne. Amma idan an samu raƙumi ko saniya, to wannan mutum bakwai na iya yin tarayya kan raƙumi kamar yadda mutum bakwai na iya tarayya kan saniya guda. Wannan ba wai tarin ya ce na ka tarin ya cikin lada ba, a na ka kun yi ka haɗo ya haɗo kun haɗa kun sai saniya guda kun yi layyaku bakwai, ko raƙuma guda kun yi layyaku bakwai, ko wanda daga cikinku zai ce ya yi layya. Amma wancan na farko kuwa wanda ya yanka ragon da ya kawai ya yi layya, sauran da ya yi sa suna cikin sallah su masu ɗan samu wani abu na lada. Ina fatan kun fahimta. Amma a wannan ku kowa daga cikinsu ya yi layya, ga lada ga layya, wancan kuma yana da lada amma ba ya yi layya ba ne ba. Ina fatan kun gane bambancin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة غيره وقفه ولا حديث أنكر قوش دقاء أبو هريرة أنه قال الدعبري yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace man kana lahu sa'atun dukkan wanda ya kasance yana da yalwar dukiya ta yalwa kina wa lam yudhi kuma sai bai yi layya ba fala ya karabun da musallana kare zo mana masallacin mu an gane ku duk wanda yake da ikon layya sai kuma bai yi ba to kare zo mana masallacin mu wannan daya daga cikin hadisan da malamai ke kafa hujjar shi dangane da wajibin layya tunda har manzo Allah ya ce matukar ba kana da iko ba kai ba karkaro mana masallacin mu wannan ya zama lalle akwai kwarantarwa da firgitarwa wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi da Ibn Majah Imam al-Hakim ya inganta shi wa rajjal al-a'immatu ghayruhu waqfa wadansu daga cikin malamai sun rinjaye da cewa hadisi ne mawqufi ma'ana maganar Abu Hurairah ce ba maganar manzon Allah amma indantacciyar magana hadisi ne tabbatacce manzon Allah ne ya faɗi an gane ku hadisi na sahihi baya da wata masoka ko ta fuskar sanadinsa ko ta fuskar mutaninsa tabbar manzon Allah ne ya faɗi to amma malaman da suke cewa layyin sunna ce muakkada waɗansu amsar da suke bayarwa game da wannan hadisi shine abin da Ibn Hajar ya faɗa a nan gurin cewa hadisi ne mawqufi ba manzon Allah ne ya faɗi sun sallama da ya tabbata wurin su cewa manzon Allah ne ya faɗa sun yadda layya wajibi ce ga mai waɗansu sun yadda hadisi ingantacce ne suka ce amma wannan magana ta manzon Allah ba ta nuna wajibi bal ta dindo ana ta'kidin istihbab abinda maganar ke nuna wa karfafuwar mustahabbanci amma ba wajibi ba ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dukkan wanda yake tafarnuwa ko albasa kare zo masallacin mu ima yake bala ya karban da musallana kare zo mana masallaci anan ma yake bala ya karban da musallana kare zo mana masallaci wannan sai nuna haramcin cin tafarnuwa ko yana nuna haramcin cin albasa to ashe tunda wancan bai nuna haramcin cin tafarnuwa ba bai kuma nuna haramcin cin albasa ba wannan ko ba zai nuna wajibin yin layya ba makwana sai dai a ce dukkan mutumin da yake tafarnuwa a can gurin idan ya zo masallaci ya aikata mai makaruhi kuma cin tafarnuwa da ya ba haramun bane ba to haka anan gurin ma wanda yana da halin zai yi layyin layya ba za a ce ya san yadda wajibi ba sai dai a ce ga wata sunna mai karfi yake yin aiki da ita ina ba da an fahimta to amma waɗanda suka ce wajibi da su kan suna ganin sun ɗauke shi a da zahirin yadda hadisin ya tafi kawai wajibi ne wa an Jundub ibn Sufyan radiyallahu anhu qal shahidtu al-adha ma rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa lamma qada salatahu bin nas nazara ila ghanamin qad dhubihat fa qala man dhabaha qabla as-salati falyadhbah katan makanaha wa man lam yakun dhabaha falyadhbah ala ismillah muttafaqun alayhi wannan hadisi an karbo shi daga Jundub ibn Sufyan Allah ya kare da dare kana yake shahidtu al-adha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na halarci babbar sallah tare da manzon Allah tsira da mun tabbata gare shi falamma qada salatahu binnas yayin da ya kammala yi wa mutane limancin sallah nazara ila ghanamin qad dhubihat sai ya kalli waɗansu raguna da tunan an riga an yanka su tun kafin a fara sallah fa qala sai ya ce man dhabaha qabla as-salati falyadhbah shatan makanaha dukkan mutumin da ya riga yanka ragonsa kafin mai sallah to yanzu ya yanka wata akuya a madadin yankan da ya yanka kafin sallah wa man lam yakun dhabaha wanda ko bai riga ya yanka ba sai yanzu da muka yi sallah falyadhbah ala ismillah yayi bismillah yanka dan bansa wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imamu muslim suka rawaito shi wato abinda wannan hadisi ke nuna wa mafarar lokacin yin layya mafarar lokacin da ya halatta wato mutum ya yanka dabbarsa da wannan lokaci ne ko wannan lokaci ne wanda sai yayi mutum zai yanka dabbar ka ta yadda inda zai yanka ta kafin wannan lokacin daidai yake da yayi sallah kafin lokacin ta to shine malamai suka tabbata wadansu malamai suka ce da zaran lokacin sallar idi din yayi wanda lokacin sallar idi ko yana yiwa ne bayan rana ta riga ta fito ta yadda idan ka kalli gabar ba wai dan lekowa ce ba ta ga fitowa kwallon ta gaba ɗaya ya fito waje shine lokacin sallar idi daga nan har zuwa sake wata tsakiya an gane ko to da zaran wannan lokacin yayi an yi sallah ba yi sallah ba za ka iya yanka dabbar ka haka wadansu malamai suka ce wadansu kuma suka ce a'a ba inda za a yi ka yanka dabbar ka sai ka tabbatar da imami ya yi sallama daga sallar idi daga lokacin da imami ya yi sallama daga sallar idi to lokacin yanka ya fara wadansu kuma suka ce a'a lokacin da lokacin yanka yake farawa shine bayan liman ya yanka dashi rafa ko da liman ya yi sallama an kare sallah idan ka yanka kafin limami ya yanka layyarka ba sai ba sai ka yanka ne bayan yankansa sannan ne layyarka sai maganganu guda nawa kenan maganganu guda uku wace ce cikin waɗannan maganganu guda uku wanda za ta dace da zahirin wannan hadisi wanda karɓo daga Jundub ibn Sufyan ko je ka ba mu magana ta wato maganar cewa da zaran an riga an kammala sallah to shikenan lokacin yanka yayi tunda manzon Allah bayan ya kammala sallah ne sai ya waiga sai ya kalli waɗannan dabbobi da aka riga aka yanka sai ya ce manzaba a kammala salati falyazbah shatan makanaha wanda ya riga yanka kafin sallah to ya yanka wata tunkiyar ko akwai a madadinta wa man lam yakun zabaha falyazbah ala bismillah wanda ko bai riga yayi ba to yanzu yayi lokacin da yake to yanzu yayi a cikin hadisin annabi sai ya yanka nasa rabon a lokacin bai yanka da sallah kaga ya kammala sallah ne sannan sai ya rata yadda abin da yin sallah man zaba qabla salati wanda yin sallah ya yanka kafin sallah ma'ana yankansa bai bace ina fatan kun fahimta fallan ba makana ha shata to kaga wanda yin yankansa bai ba dan haka zance ne cewa lokacin yanka dabba yana farawa ne daga lokacin da liman yake assalamu alaikum daga sallah to wannan shine zance mafi inganci dai sai dace da wannan hadisi da wai Imam Bukhari da kuma Imam Muslim to yaje ne ko lokacin yake karewa lokacin yanka na layya baya karewa sai in rana ta fadi a sha uku ga wata ina fata an fahimta wato tun daga shekaran jiya idan mutum ya yanka dabbar ta bayan an kammala sallar idi layyace haka kuma jiya layyace haka kuma yau layyace haka kuma gobe da safe har zuwa la'asar duk layyace matukar rana ba ta riga ta faɗi ba a rana sha uku ga wata idan rana ta riga ta faɗi a sha uku ga wata cikin lokacin layyace ya wuce ina fata an fahimta dukkan waɗannan kwanaki na layyace tun daga ranar sallah goma ga wata da sha ɗaya da sha biyu da sha uku don ranar kuni na layya aka ranar kuni na ɗaya dukkan su gaba ɗaya kwanaki ne da aka ce ayyamu aklin wa shurbin wa zikrin lahi kwanaki ne da ambaton Allah kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah an fahimta ko saboda haka ma aka ce ba a yarda mutum ya yi azumi a waɗannan kwanakin ba ranar sallah zuwa sha uku ga wata mutum ba zai azumi ba na nafila har sai ya bari waɗannan kwanaki sun wuce sannan ya yi azumin nafila dan kwanaki ne da cin nama da morewa da zikiri da ambaton Allah ya wadanda suke surutu wala ya kake surutu ai dan magana ta take ne sai ka daga hannu sai ku baka yi amma abin da ce ina fara goma inji wannan me kike mana me da na dai yanka dan basa da dare dai ya fata yi duk wanda ke nesa bata wata ta kawo da ni ina fara goma inji a kodin da suke gani wani dan ma a zaka kai ba za ka yanka dabba ba kuma sai gobe da ta ba su da dani ne kitabun za su ne kawai mutane wani ta za su kai kuma kai yanka ina ba dan bayyana ma'ana yanzu duk wanda yake da iko sai ya kasance ya ki din nan kaga yanzu haka yana da lokacin ya maza ya yanka dabbar ka gobe zo ya yi layyarsa kuma idan ya kuma tayi Allah ta mu dace وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في البقايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة التي لا تنفي. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن هبان. وانا ليك ان كربو دغ البراء ابن عازب الله قال الداغري براء ابن عازب يجي قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لذا مش تبت غريتي يا تيا ا cikin mu yana mana wa'azi ko gargadi فقال سيتي اربع لا تجوز في البهايا نوعك الدبوبي guda hudu ba su halatta a yinayya da su tabarku al-awra al-bayn awruha wala wanda Allah ka dauna in ba ya rubo da ba ta bana bukatar yi wanda shi da wai na dauka hankali na al-awra al-bayn awruha wato dabba mai ido daya al-bayn awruha wanda lalle aibin ta na ido din ya riga ya bayyana kaga nan idan aibin kasancewar ta mai ido daya bai bayyana ba ya halaka kai laye ne kaya ne bai bayyana ba akwai dabbar da tana gani ne da ido daya bata gani daya amma kai idan ka kalle ta ba za ka iya ganewa sai in kai mata gudi ka nuna wani abu ta hagun din zai gashi bata gani da wannan idan amma a zahiri kuwa wato ba wani aibu da ya bayyana akan wannan wannan ya halatta ilai ko bai halatta ba ya halatta ilai ne amma akwai wadda da zaran ka kalle ta ai dabbar ce mai ido daya ko a ga zuwa cikin hankali za ka ce ai mai ido daya sai wannan ba shi halatta ilai ne dan yake albayyinu awru tabiyu wal maridatu bayyinu maraduha da mara lafiya wadda cutarta ta riga ta bayyana lalle ba ta da lafiya akwai wadda ba ta da lafiya amma rashin lafiyar ba ta yi tsanani ba sai in ka lura sosai za ka iya gane ba ta da lafiya akwai wadda da ka ganta ba ta da lafiya dan ba ta iya tsayawa ma da an tsaye da ta koma ta kwanta in an tashi ta minti biyu uku sai ta koma ta kwanta kaga wannan lalle rashin lafiyar ta bayyana a fili dan ka ba shi halatta a yayin da amma da rashin lafiyar ta bai bayyana a fili ba sai an sanya lura da kyar kafin a gane to wannan babu laifi da mutum ya laye da ita daga nan wal arja al bayyin dhalaha sai gurguwa wadda gurguntakatta ta bayyana sai da in ta yi ta zara dangin su cikin dabbobi akan bar ta a baya sai da wahala za ta iya zakar su kaga wannan gurguntakatta ta bayyana ko dangin sun ta riga ya bayyana amma ko da take gurgunta amma gurguntakatta ba ta bayyana sosai ba wannan za a yi laifi da ita ba amma duk wadda gurguntakatta ta bayyana ba ta halatta yin laifi da ita والكثيرة التي لا تنقي أو الرواية والكثيرة التي لا تنقي الكثيرة وتؤدي العمامة التي لا تنقي وعندما تنقلقه والعمامة تنقى وعندما تنقلقه إذا هو رأينا يلي تولنا سنة أيبوكا نزاه ريجا دبا ولن نسي يتبتع كنس سوا dukkan dabbar da take da wannan nau'i wannan nahani guda ɗaya daga cikin guda hudun nan wato ba za a yi da na yin ita ba wai sai in ta haɗa dukkan hudun ba a ko ɗaya daga cikin waɗannan aibuka ba za a yi na yin ita ba to mana ta kuma idan ta haɗa dukkan wato aini sama da ɗaya sannan kuma ka iya samun wadda take da wani lahani daidai da wannan sai dai nasu bai ambace shi ba ko wanda ya fi wannan buni amma nasu bai ambace shi ba ya halatta ya laye da ita kuma halatta yanzu misali gurguwa akan cewa dabba gurguwa ko da tana da kawo hudu da hudu amma akwai lahani a cikin daya to yana ga wanda gaba ɗaya kafar ta uku an yanke daya nasu ya magana kan ta to za a yi laifi ta ko za a yi ba kaga domin kasancewar ta mai kafa uku ai yayi daidai gurguntaka ko ma abin da ke gurguntaka ko ne to na kaga ba za a yi laifi ko kuma dambar da take makauniya ce gaba daya ba ya magana ido da ya wajen mai ido da ya tana gani da ɗaya ɗaya ne ba ta gani to wannan kuma gaba ɗayan ta makauniya ce nasi da zobe ce karka ya laye da makauniyar dabba amma an hana kai da mai ido to ya wata nake makauniya gaba da ya halatta ko bai halatta ba min ba bai auna cewa bai halatta ba ina ba zan bayyana wato shi ne wannan wato ma kana maskutu alaihi aula bil hukmi min al mansub alaihi abinda aka yi turo aka kyale ba ya magana akan sa ba ya fi cancanta da hukunci sama da wanda aka yi magana a kansa, sama da wanda nasi ya bayyana, domin nasi ya yi bayanin wanda suke mai ido daya. To wacce ce ta fi cancanta ma a haramta yin na yi da ita tsakanin mai ido daya da wanda suke makauniya gaba daya? Makauniya gaba daya. To don saboda haka ga duk makauniya ke nan, daga cikin dabbobi ba za a yi na yi da ita. Wato kamar da Allah ya faɗa ne dangane da iyaye, yake fala ta kullahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. To kaga da yake karkashin musu uff, lafazin uff dukkan wata daraja ta ƙarshen ƙasa ta munanawa ita ce ake kira da uff, adna maratibil isa'a. Darajar ƙarshe wanda daga ita sai babu ta munanawa bai halatta kaiwa iyayenka ita ba, ko da ce muka magana ne kawai ka kai tsaki. To da yi musu tsaki lokacin da suka yi magana da zaginsu, wanne muni zagi? Da yi musu tsaki lokacin da suka yi magana da kuma dukansu, wanne muni? Amma nassin Qur'ani bai karkata dake su ila bada mu ina sai dai bana ta kullu ma ummi wala san haru kar ka fada musu ko da tak kuma kar ka yi musu tsawa amma sai kar ka zange su ba. Sai wani ya zo ce tunda rasi bai ce kar ka zange su ba ya halaka zange su. Sai wani ya ce tunda rasi bai ce kar ka zange su ba ya halaka zange su. Sai ka ce ai tunda rasi ya hana ka daraja ta karfin ka ta murnawa ne ba ya wala ya hana ka murnawa da dawowar mai girma. To kamar haka ne, tunda rasi ya haramta ainihiya da dabbar da take da lahani na ido daya, min ba ga wani yana kai ne da wanda take makauniya? Ina ba da kun bayyana wannan hadisi Imam Ahmad ya rawaito shi wal arba'a da ko malama hadisi guda hudu, Abu Dawud da Imam An-Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah, wa sahahu Tirmidhi da hadisi ne sahihi, wa Ibn Hibban haka Ibn Hibban tabbata hadisi ne wanda yake sahihi. A wata riwaya ta Ibn Jarud a karshen hadisin Bara ibn Azib yace fa inni akrahu an yakuna fil udun naqsun aw fil qarni aw fil udun inam ya fi sin naqsun aw fil qarni aw fil udun. Wato Bara ibn Azib bayan manzon Allah yace waɗannan nau'ikan dabbobi guda hudu ba a yi da su, al awra al bayn awarwa wal maridat al bayn maradha wal arja al bayn dalawa والكثيرة التي لا تنقي. سي براء ابن عازم يقول فإني أكره أن يكون في السن نقص. إنا جنب ولنا سامتا ويا دندن جهب ولنا يذن دوبا من تكتوها قولا بسي إلا سنة جيبي أبا كنتا أو في القرن سوكم يتسن في سنة نقص أبهانتا سنة كريه ينقه كودا كتن ينقه كودا كي ينقه أو في القبن كوي كتن في أكل منتا كوي نقص kunnan ta dan yanki haka ko yana da huda ko yana da tsaga. Ina kyamar irin wannan dabbar da take da wannan sifar in yi na yadda ita. Bara bin Azum ke nan faɗa manzo Allah haka, yaya kenan? Sai manzo Allah ce fa ma karihta fada'ahu wa la tuhallimu ala ahad. Abin da kai kake ganin ka yi kai na yadda shi, zaka nemi wanda yafi wannan, to bar shi ka nemi wanda yafi wannan, amma kar wani zai kuma kace haramun. Wato samun karshen wannan hadisin yana da fa'ida mai yawa a wannan babin. Ta dai muna jira bai kawo mana shi ba, amma mun ta kana ibn Jarud ya kawo shi, kuma hadisi ne sahihi. Dan saboda da yawan mu muka dauka idan dabba tana sagaggen kunne ko kariya ka ba a laye ne, a ce kasancewar ta kawanta kariya ne baya haramta yin laye ne, kasancewar ta kunnen ta sagagge ne baya haramta laye ne. Makudar abin da mutum zai ce shi ne mai makaruhi, amma ba zai ce haramun ba ne ta yadda in mutum ya laye ka ce bai ba. Haka kuma ita tana da kayayyen haƙori ko tana da gibiya bakin ta, ba ya hana mai a yi laye da ita. Makwala abin da za ka ce makaruhi ne, inda za a samu wanda ba ta da waɗannan ayyukan to da ya fi, amma waɗannan ayyukan ba sa haramta yin laye da dabba. An gane ku? Wa an jabir qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la tazbahu illa mutunna illa in ta'assara alaikum fa tazbahu jaza'atan min adh-dhani rawahu muslim. Wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da gare shi. Jabir yace manzon Allah yace la tazbahu illa muslim, kar ku yanka kowace dabba inna mutunna sai babba. Lafazin mutunna daga cikin dabbobi ita ce dai astaniya cikin su. Akan ce astaniya ga akuya ita ce wadda suka shekara ɗaya ta shiga ta biyu. Idan saniya ce wadda ta suka shekara ta biyu ta shiga ta uku. Idan raƙumi ne wanda ya kammala shekara ta huɗu ya shiga ta biyar. To irin waɗannan su ne mutunna, irin ta ce ake son mutum ya layyana ita. An gane ko? Idan akuya ce lallai ne sai ta suka shekara ɗaya, in ta shiga ta biyu haka aka fito. Idan shanu ne lallai sai ya suka shekara biyu, idan ya shiga ta uku haka aka fito. Idan raƙumi ne lallai sai ya yi shekara huɗu, inda zai shiga ta biyar haka aka fito. Ma'ana dukkan akuya idan ba ta kai shekara ɗaya ba, yar wata tara namijin ɗan akuya ko ta mace akuya ya halatta idan ba ta yi idan ba shi halatta. Haka sa ko saniyar da ba su shiga cikin shekara ba su cika shekara biyu ba ba shi halatta yin da ya dace. Haka raƙuman da bai cika shekara huɗu ba ba shi halatta yin da ya dace. Sai manzon Allah ya ce illa in ta'assara alaikum, sai dai in ya wahala gare ku samun mutunna. فتذبحوا جزعة من الطعام تو اتكن تماكي يا هلتا كوينكا الجزعة الجزعة تكن تماكي دكا راغو كو تنكي ديكا وطا شدا نوع ابن دي اتما وطا سمع لمن تنكي وطا اتما اتي ادن تنكي اتي يا هلتا كيكا يا وطا شدا كو راغو تم وطا شدا اما ادن اكوية تي كو دن اكوية ba shi halatta ka yi kaɗan wata shida ko ɗan wata ko ƴar wata shida, dole sai sun kai shekara. Ina faɗa muku ne, wato ku gane matsalan sosai. Dama dabbobin da ake naye da su guda huɗu ne, su ne abin da ake kira al'anama. Dan Ubangiji ce wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Walikulli ummatin ja'alna mansakan, kowace al'umma mun sanya musu ibada ta yanka dan su ambaci Allah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, na dabbar da ake kira al'an'am. Kaga nau'ikan dabbobin da ake kira al'an'am su ne tumaki da awaki da raƙuma da shanu. Dan suna surar al'an'am ta kawo da Allah ce wa min al'an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakum Allah. Lallai Allah ya arzuta ku da al'an'am, cikin su akwai manya su ne hamula wanda a iya daura musu amalan kisa ja, a iya daura musu kaya su dauka kamar raƙumi kamar sa wafar ta abu kuma yan kanana kamar tumaki da awaki, su ba ta iya daukan kaya. Kullu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, sai ce samaniyat azwaj, nau'ika ne guda takwas, min ad-da'n ithnayn wa min al-ma'z ithnayn, agaba wa min al-ibn ithnayn wa min al-bakr ithnayn. Kaga da al-ma'z da ad-da'n kaga tumaki awaki, al-ibil da al-bakar kaga wato shanu da kuma raƙuma, waɗannan su ne al-an'am, mazan su da matan su, cikin tumaki mace da namiji, awaki haka, raƙuma, shanu haka, kaga in ka haɗa guda nawa kenan, tabbas shine samaniya ta azuwa. To waɗannan su kaɗai ne ake yin hadaya da su idan an je aiki su, sawan ta mutu idan kai ko tare, kuma su kaɗai ne ake yin layya da su. Wannan sai nuna a ce ko da dabba ta halatta a tunamanta in ba ta cikin al-an'am to ba ta halatta yin layya da ita ko hadaya. Kamar barewa ya halatta kira mun barewa amma bai halatta kai ne ita da kuma halatta kai hadaya ne, dole sai al'an'am. To cikin al'an'am din nan sai aka dauki guda uku aka ba su hukunci daya, awaki da shanu da raƙuma, ba su halatta yin laye da ko irin su. Wannan sai ta zama mutum na kowanne sai cikin ukun nan, idan awaki ne suka zama mutum na yayin da suka cika shekara guda, in sun shiga ta biyu wannan nan ba da wadata. In shanu ne suka cika shekara biyu sun shiga ta uku, idan raƙuma ne suka cika shekara ta huɗu sun shiga ta biyar. An gane ku? Idan mutum ba yadda ikon ya samu mutum na sawun cikin shanu, cikin raƙuma, cikin awaki, har a tinke ma bai samu mutum na ba mai shekara guda, to ya halatta a cikin tumaki kadai ya yi layi da jaza, jaza a cikin yan shekara guda. To wannan ya halatta mutum ya layi da ita sawun tinke ya ce ta mace ko kuma rago da mace. Wato abinda wannan ke nuna ba a rahusa da aka bayar na yin ga dabbar da bata kai shekara ba cikin dangin tumaki ne kadai banda awaki, in awaki ya zura shekara ne shekara guda. Wannan shi ne abin da wannan nassan hadisin ke nunawa. Menene hikimar manzon Allah ya bambance? Ba mu sani ba, haka ya umarni kuma haka za a yi. Amma ne manzon Allah ya bambance kuma ibada ne bin umarninsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Shine illa in ka asara alaikum fa tadhahu jama'a min al-ba'di rawahu muslim min hadith imam muslim. Wa an ali radiyallahu anhu qala amarna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam an nastashrif al-ayn wal udhna wa la nudhi bi awraq wa la mukabala wa la mudabara wa la kharqa wa la sarma. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. حديث إلى أنهم قالوا ديوا كي إنجنسا ما في إنجنس ما قالت ديوا حديث إلى هذا بشيس إلى حديث إلى هذا أنت يقولك علي الله تقال إدعاد ليش علي في الأبي طالب أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلنا يامنا أمرني أن نستشرف العين والأذن نسيّن وراء game da ido na dabba da za a yanka a layira ita wal uzna musayyin wa rasu sosai game da kunne na dabba da za a layira ita wala nuzhi bi awra kalmati za mu layya da mai ido daya duke awra an gane ku wala muqabala kalmati za mu layya da dabba da take muqabala wala mudabara ko dabba da take kira mudabara wala kharqa ko wanda yake kira kharqa wala sarma ko wanda yake kira sarma bari ya dambata da kasa da fassarar su don haka mu sauka kasa mu ga fassara al muqabala cikin dabbobi ma qutu an tarad udhriha shay'un thumma baqiya mu'allaqan dabbar da aka yanki wani abu a bangaren kunnanta daga gaba kamar da malaman duba suka bayyana sai ya kasance daga bayan kunnan ne kawai yake makale amma gaban an san yanka ba a turge shi gaba ɗaya ba bayan yana rike ne. Wannan ita ce dabbar da ake kira muqabala. Ali bin Abi Talib yace manzo Allah ce kar mu yanka da ita, kar mu layya da ita. Wal mudabara ita ko mudabara cikin dabbobi ma kuta min mu'akhkhar udhunha shay'un wa turika mu'allaqan wanda ya kuta kuma daga bayan kunnan da aka fara yanko shi amma bai kai gaba ba sai ya kasance gaban ne yake rike ne bayan yake gaba daya. Wannan ita ce mudabara. Wal kharqa abinda yake da al kharqa cikin dabbobi mashkukatul udhuni al udhunaini wato wanda aka huda kunnan da guda biyu an yi mata hudun kunne kunnan dama an huda shi na kuma an huda shi wattarma attarma a cikin dabbobi wa yuqalu attarma ana kiranta attarma bi alif al maksura ko attarma bi alif al mamduda ko wanne ka faɗa a larabci yayi hiya saqitatu thaniyati min al asnani wanda hankalin sa na gaba suka zube yake ya ce ba za mu ce kar mu yayi an gane ko to wannan hani da manzon Allah yayi na cewa kar ayi dabba da nau'ikan waɗannan dabbobi hani ne cewa inda za a yi layyar su layyar ba ta yi ba hani ne dake fa'idantar da haramci ko kuma yana fa'idantar da karhanci ne ban yi ba yana fa'idantar da karhanci wace karina ce ta samu mu dauke shi a matsayin haramci ba hadisin baya nawa na Bara ibn Azib tun daga shi Bara ibn Azib ya ambata waɗannan ayyuka amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi ne yake cewa in kai ba za ka yi ba kar kai ne da zai ka nemo ta amma wala tuharrimu ala ahad kar ka haramta mu sai dai dabba ɗaya ce wanda wancan hadisin an hana a nan ba an hana da haka ita muna ɗaukan wanda ya layi da ita ba ta yi ba ita ce mai aura mai ido ɗaya. Ma'ana kana son a bincika ga wani hadisi ne ga wani zuwa idan sai ya zo daga farko ɗaya zo daga sai zuwa ke shi a nasu bulmutu to sai ya kasance baka samu wannan ba na su kuma su inganta ba idan ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba sai ya zanto ana magana da wanne ne wanda ya inganta wanda bai inganta ba kawai shi kenan sai a jiske idan an samu dukkanin su zai inganta wannan ingantacce ne, wannan ingantacce ne. To sai a koma annas, to shi annas la yatimu illa bi ma'rifati at-tarikh man as-sabiqu min Allah bayna an-nasayyi min hadha an-nasayyi. Dole sai ka koma tarihi, wanda yayi war wannan shi fa komai wahala a cikin dukkan ilimi na hadisi. Ilimin da yake da wahala shine annas kal mansukh na hadisi, saboda dole sai tarihi. To ka koma baka samu tarihin da yake maka maka wajen wannan, to sai ka zo ya zaka yi. Yanzu ba abin da rage sai hanya guda biyu, imma an turajjiha احد الدليلين على الاخر, واما ان تجمع بينهما على وجه لا يتعارضان فتعمل بهما جميعا. دون سيدي كرين جاي دا دايا كان دايا كوكما كيكو قلن هذا كان تيدا كي ايكي بسوس موبين تيدا بستكالو لجونا با. تو انا انتكما لميسن يدتيوا دا كتاوكي دايا كرين جاي دايا كان دموانسا gara ka neman musu fasarori guda biyu da suka dace kai aiki da su ba tare da tukar da juna ba. Shi da abinda kullun suke cewa aljam'u aula min at-tarjih, aljam'u aula min at-tarjih, hada hadisan guda biyu kai aiki da su, wato ya fi sama da karanta yadda kai ka rubuta. Ko kuma su ce ihmalu dalilaini aula min ihmali ahadihima, ihmalu dalilaini ai wutar da dukkan hadisai guda biyu din dalilai guda biyu din aula shi ne yafi min ihmali hadihima, kama da jefar da ɗaya ka yi aiki da ɗaya. To a nan gudun ce sa ba a zuwa ga annas sai ɗan ba zan yi a yi jami'in kuwa. To saboda shi annas ya fi komai wahala, da wani hadisi kaza mansukhi ne yana da wahala, musamman in ba annas ɗin ne ya fito ƙarfi ba. Yanzu misali manzala ce kuntu nahaytukum an ziyarati al-quburi fazuruha, da na hana ku ziyartar kaburra yanzu ku ziyarta. Wannan yana da wata wahala da ka ga hadisin da yanzu halittu kira wannan hadisin ai ba ka da matsala, don ya ce da na hana ku amma yanzu ku yi, ka ga ba ka da matsala. Wannan hadisin ya kawo maka a tarihance shi ne da ƙarshen zuwa sama da hadisin ka. Sannan kuma da hadisin da yake zuwa cewa wato ainihin da manzo Allah ya kasance baya yin idan mutum ya mutu ana bin sa baji, da an zo sai manzo Allah ce ana bin sa baji da take sai ki sallo ala sahibiku, da yana yin haka daga baya kuma sai daina, kaga wannan baka da matsala. Amma da hadisin da bai samu irin wannan bayanin ba a cikin nassin sa, a cikin matanin sa, wato kai da zaka bi tarihi, to yana da wahala tabbatarwa. Dan wannan dai kaza nasas ne kaza mansukh ne, an gane ku? Saboda kamar Dawud wannan nan min ji maganar ka, kai maganar ka kana ganin sun yi gaggawa da suka bada ansa. To duk wani ba mota bai da ne gaba daya sai da wannan da insha Allah. Wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qal amarani rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an aquma ala budunihi wa an uqassim luhumaha وجنودها ودلالها على المساكين ولا أعطي في حزارتها شيئا منها. بدل ما حزارتها وتدي جزارتها يبقى جزارتها نبو. ولا أعطي في جزارتها شيئا منها متفق عليه. وانا حديثي أنكر قوش لقالي من أبي طالب الله قال الدابري وتجوان حديثي دي وتي ناسي لكو حديثي لهذا wanda ya hasana shi ne Abu Ishaq al-Huwayri cikin littafin Gawsul Makdud karkashin jerin hadisi na 906, hadisi ne hasan wannan da ya wuce kina. Wannan hadisi na biyu an kawo daga Ali bin Abi Talib Allah ya kare da gare shi, yace amarani Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah da nan mutum Allah tabbata gare shi da ya nan gidan sa ya umarce ni an aqoma ala gununi, yanzu a inda aka yanka tagoyin sa al-budun jami'in na al-badana tagowa daya yasa da yawa budun allati wal budra da anna halakum min sha'air allah lakum biha khair fadhkuru isma allah alayha sawab fa idha wajabat junubuha takulu minha wa atimu al qani'a wal mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Manzo Allah ya umarta ne in tsaya akan tagoyin sa da aka yanka, wa an qattima luqumaha ila labanamin su, wa juludaha da fatun su, wa jilalaha da gashin su, allal masakin azitaga wato miskinai. Akwai wadansu nau'ika na tumaki ko kuma waɗanda suke daba da raƙuma, waɗanda suke da gashi manya-manya a bayan su tunduwa, to ana amfani da wannan gashi wajen sarrafa shi a yi mayafi ko barbun ko wani to ai shi idan an yi layi da shi bashi halatta mutum ya dauka shi zai amfanin gida sai dai ya raba wa miskinai. Haka fatar bashi halatta mutum ya dauka sai dai ya raba wa miskinai kenan. Wato mutum bane sai da ita bace. Amara ni Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ana kuma ana budulihi wa nuqsimu luhumaha idan rabana masu wa junudaha da kuma fatunsu wa jinalaha da kuma gajinsu Allah masakin mutum ga miskinai. Wala auti fi jazaratiha shay'an minha kada in ce zan biya mahauci kudin fawarsa daga cikin naman layya. An gane ku? Ma'ana idan ka kira mahauci dan ya zo ya fede maka dabba za ka biya shi kudin fida. Amma ba shi halatta ka ɗauki wani abu daga cikin naman layya ɗin ka ba shi ka ce ladan fidar ka da kai. Kun gane ku? Dan haka dole ka ba shi kudin fida da kudin fara da shi da sun tsara maka kashi sai ka biya shi. Naman layya in ka ba shi dai in ka ba shi domin babu annahu miskin. Kaga shi ma miskini ne yana da bukatar sai ka ba shi sadaka idan zaka biyo ko wato wannan ya halaka. Amma ka ɗauki wani abu ciki ko ka sai ka rike fata a madadin kuɗin a madadin bida an gane ko to ba ta halaka. Wannan hadisi muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim ta gabo. Wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala laharna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amal hudaybiyyah amal hudaybiya albadanata an tab'a walbakarata an tab'a. Wato Jabir yake cewa mun yanka a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar hudaybiya mun yanka albadanata taguwa an tab'a a madadin mutum bakwai walbakara da kuma saniya an tab'a ita ma a madadin mutum bakwai. Wato kenan mutum bakwai ya iya tarayya dangane da sa ko kuma dangane da rakumi sawa'un namiji ko mace akan dukkansu sun yi layya kamar dai da muka faɗa tun ɗansu. Kun ga nan gurin abin da za mu fahimta waɗanne ayyuka ne waɗanda suke lalle in dabba tana da su ba shi halatta a layyin su. Ayyuka guda biyu. Na farko ido ɗaya idan kasancewar aibin da ido ɗaya ya bayyana. Na biyu rashin lafiya da ta bayyana. Na uku gurguntaka da ta bayyana. Na hudu rama ta yadda kyamasassar dabba ce ko irin ragon nan kafin ne. To kaga duka waɗannan ba shi halatta a ce a yi layi da su. An gane ku? Amma waɗanne ayyuka ne waɗanda su kuma za a ce wato in an yi layi ɗin ya halatta amma makruhi shi ne kamar dabba ya kasance tana da hudajen kunne ko tsagaggen kunne. Huji wuri guda ne an huda haka. Tsagagge kuma shi ne an keta ta haka bai rabu gaba ɗaya. Wannan dukkansu abin nan ne. Ko ya kasance ba ta da hakuri. Wannan dukkansu aibu ne wanda yake. Makaruni ne laylata amma idan an yi layyata halatta da dai sauran abin da muka karanta. Sannan mun fahimci cewa lallai dabba ba a yin laylata sai in ta zanto musinna. Musinna ko cikin tumaki da awaki wanda ta kai shekara ɗaya cikakkiyar shekara zuwa abin da ya sama. Cikin shanu wanda ta kai shekara biyu zuwa abin da ya sama. Cikin raƙuma wanda ta kai shekara huɗu zuwa abin da ya sama. To a nan wurin idan mutum bai samu musinna ba to ya sai nami. Jaza'a a cikin tumaki kadai jaza'a cikin tumaki kuma wanda suke yar wata shida sai ya laye da ita inda cikin awaki da yar wata shida to bai halatta bai ce zai laye da ita. Sannan kuma wani abu mai mahimmanci ne kamata mutum ya zo da shi a layya wato ainihin yanka na ibada dama iri uku ne layya hadaya ragon suna. A cikin su malamai sun yarda cewa mafi ladansu layya don dama daga cikin malamai suna ganin takurakun suna mahimmanci da hadaya da layya shi ne waɗansu suke cewa duk ɗaya ne waɗansu suke cewa a layya ta fi hadaya. Almuhim dai shi yanka a matsayinsa na yanka ibada ce mai matuƙar mahimmanci shi ya sa ma Allah ya haɗa su da sallah a wuri guda yace fa salli li rabbika wanhar. Sannan ce kul inna salati wa nusuki kaga salati sallata nusuki kuma yanka. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu bi dhalika wa amrit wa ana awwalul muslimin. Abinda yake ibada din wato daidai lokaci wato zubar da jinin dabba din dan neman kusancin Allah. Saboda da kafirai suna zubar da jinin dabbobi don neman kusancin aljanu ko don neman kusancin gunki to kai mun ne sai kake yankawa jinin ya malala dan neman yardan Ubangiji, wannan ita ce ibada. Sannan a mai muhimmanci lokacin da kai haka ya kasance ka tsarkake niyyar ka zuwa ga Ubangiji, ba kai ne dan alfahari ba. Wani abokin ka yanka kai ma barka yanka, wani abokin ka yanka sa kai ma barka yanka sa, kana ce ya fi ka kai ne dan neman yardan Ubangiji. Yasa Allah ce lan yanala Allah al-qumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minku, wato naman da kuka yanka na dabbobin baya kaiwa ga Allah, haka jinin da ya malala ba wai yana kaiwa ga Ubangiji bane. Abin da yake kaiwa ga Ubangiji shine tsoron da tsoron Allah din da ke cikin zukatan ku, shine kaiwa wajen Ubangiji, sai Allah ke yin hisabi a kai. To da haka dai wannan shi abubuwa da ya kamata lallai mu dora su. Sannan kuma ko da kire kwalikin da yanzu da kuma ce inda abin zaura mun gwamnati sai dai kawai tunda babin ko ma gaba ko da ji goma ya halata yi. Abu muhimmanci a wajen laifi ne mutum ya ci naman kuma ya bai wa mutane, da Allah ce fa kulu minha wa atimul qani'a wal mutir, ku ci kuma ku raba. Ba lallai bane sai ka raba gida uku, ba lallai bane sai ka raba gida biyu, ka dauki wani abu ka ci, ka dauki wani abu ka bayar. Malamai suka ce ka raba gida uku, ɗaya na ka kai da iyalinka, ɗaya kyauta ɗaya sadaka. Bambanci tsakanin kyauta da sadaka, dan sadaka musulmi kada ya kirewa, kyauta ku harwar da ba musulmi ba ya halatta ka bayar. An gane ku? Wadanda suka ce galaba gida biyu, duk yadda kai kai dai zanto ka dauki wani abu ka ci, wani abu ka bayar, wajen bayarwa ka ba wanda bai laye ba, shi ne abin da yake zaka samu lada. Ba ai ka ba wanda ya laye ba, dan mutanen zai tana maka kayan nama, kai ka aika yanka ka aika masa shi ma ya aika ya aika maka, tunda kuka yanka ka ba aika wai. Sannan akwai mutanen da ake mantawa da su a wajen layya, nau'ikan mutane kamar haka. Na farko dai yan kurkuku da yawa aka manta da su wajen layya, ya kuma mu musulmai ɗaruruwa da suke tsara ku ba ka gane yau suke sallah. To amma cikin ikon Allah yana daga cikin abinda Allah ya azurta mu da shi wannan shekarar juma'a da ta wuce, lokacin da za mu rufe tafsiri na faɗakar da yamma kan wannan cewa kuma ya kamata mu yi wani yunkuri ko da ka ɗaya mu yanka mu kai gidajen prison ko guda ɗaya ko biyu da ke Kano. Wanda kuma ya ce ya ba da naira 1,000, wani ya ce ya ba da 5,000, kafin da ya tashi daga karatu an haɗa kuɗi naira 80,000 da wani abu. Da aka sai muka sai manya-manyan shanu guda biyu girka, ko muka tura aka je aka sawa kasuwar ɗan bata, muka ɗauki ma'aikata waɗanda za su yanka su fete su soye su yi komai a kukulla a cikin leda. Sannan jiya da safe karfe 10 aka je duka gidan prison na Kano aka rarraba, aka je asibiti, aka je gidan yara marayu, duk aka rarraba. Wannan ya yi tasiri kwarai kwarai da ke sakamakon da muka samu na wannan ziyaran ba zan gani ba ne, mun ga fa'idar abin sosai da sosai. To kaga yawanci aka manta da na zai dai shekara ta zuwa, kamata ni wani yan kuli ko ba haka ba. Allah ta kasar kai shanu tara mana Abdullahi, Allah ta kawo sura alkhairi gaskiya yayi. To ga wannan in sauran masallati ba za a dauki wannan banda gidan prison na cikin gari a ce kuma har na abin nan, sannan da asibitoci ba da sa lafiya da ababe ne masu muhimmanci. Sannan akan manta da waɗanda suke irin gwauraye haka, ba a fahimtar cewa suna cikin matsala musamman irin samarin nan, kuma idan ma mutum dan makaranta ne ya zo gari ba nan ne garin su ba, idan ya kawo shi ko makaranta wallahi ban ta yake da su. Kuma su matsalar gwarantaka idan ana kwanakin sallah yunwa ake a wurin gwauro, saboda masu abincin sayarwa sun daina ba su fara ba tuwan sallah, kuma tun daga ranar sallah an daina baka kyautar sa. Kaga mutane a tare a jago wajen mutum mafi kamar sa din, to kan irin waɗannan idan an yi layyana da kyau a rika tunawa da su gaskiya. Idan ka baki ɗanyen nama yana da matsala, amma idan aka zo masallaci yana ganin sa a gaban gaba, duk wanda ka fito da wata ɗan leda ka bi ta masa zai ji daɗi kwarai da gaske. Lokacin ba abincin sayarwa ya samu abincin da rinka ci da biredi da shayi har kafin masu abincin sayarwa su dawo daga hutun sallah.
Ana kuma zuwa kan da ziya ba.
Cewa me?
Kai
zuwa ya matan sauran suke. Amma yanzu da yake da halin yin layya zai yi layya ko da baya da mace, ba sharadi ba ne sai mai mace. An gane ku? Saboda haka samari da suke da kuɗin yin layya za su yi layya, ba za su ce wai tun da su ba su da iyali ba za su yi. باب العقيقة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله قال داود ذكرته wannan ma dai ko san dai lalle mun shiga wannan bawo
akwai kalma ta wasu matsala guda ɗaya da ke faruwa a wurin mutane
eh
an da ya tsani a kulaira a su wani hankali na hukumar wasu yi ke nan ba za mu su ta tsawon a yake alihu na yi da
tsawon
da abu na yi
yana
da yi da abu na cikin
to ai ko da wancan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Ali bin Abi Talib da yake ta manzon Allah ya umarce ni in tsaya akan rakumanta in rarraba bai ci a ranarai ba ne ba a hadaya ne don hadayar da manzon Allah ya yanka a aikin hadi Ali bin Abi Talib ya kula waɗansa da suke da gaima kuma a sune aka yanka shi ne manzon Allah ki dan a hadaya ne manzon Allah ya yanka rakuma daidai har guda ɗari sittin shi da hannunsa ya yanka sauran kuma aka karata masa a nan ya kuma gashi da a jikin da mun gani rago don haka da yawa daga cikin malamai musamman mazaɓe mamadin suke fifita a wajen layya ka yanka rago shi ya fi sama da ka yanka rakumi a wajen hadaya ne rakumi ya fi wato a wajen layya nau'in dabbar ake kallo a wajen hadaya kuma yawan nama ake kallo abin nufi dabbar da ta fi nama da yawa ake kallo da haka manzon Allah ya yanka rakuma an gane ku? Na'am. Ne? In ka sa kasafin da kace wannan kyauta zan yi da shi wannan sarka zan yi da shi cikin na kyauta zaka yi ba wanda ba wani sani ba. Annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama aqa anil hasan wal husaini an karbo da Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yankawa Hasan da Husaini kabishan kabishan kowanne rago ɗai ɗai wato lafazin al-aqiqa asalin shi a harshen larabci gashi na kan jariri shi ne al-aqiqa a larabci to daga baya sai ake amfani da lafazin aqiqa game da dabbar da ake yankawa a rana ta bakwai bayan haihuwa to abin da yasa kuma aka sanya mata suna aqiqa dan ana yanka dabbar ne a ranar da ake aske wannan gashin akan jariri kun gane ku amma al-aqiqa din a larabci gashin kai na jariri daga baya sai ake amfani da shi a larabci zuwa ga ne dabbar da ake yankawa a rana ta bakwai wato ranar da ake masa aski kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yankawa Hasan da Husain kowanne rago ɗai ɗai rawahu Abu Daud wa sahahahu Ibn Khuzaimah wa Ibn al-Jarud wa Abd al-Haq Imam Abu Daud ya rawaito shi Ibn Khuzaimah da Ibn al-Jarud da Abd al-Haq duk sun ce hadisi ne sahihi lakin rajjaha Abu Hatim al-Irsal Abu Hatim ko ce hadisi ne mursal ba ne ya sa lamba da kasa yace wa qad akhrajahu al-Baihaqi wa Ibn Hibban wa al-Hakim an Aisha Imam Al-Bayhaqi da Ibn Hibban da Hakim sun rawaito daga Aisha bi ziyarati da qarin yawm as-sabi'i alana ta bakwai ake yankawa din ko ya yanka musu rago din alana ta bakwai wa sammahuma kuma yake layyarsu da sunayen su wa amara an yuma qara'atayhi al-adha yayi umarnin a kawar da datti daga kansu abinda gidin da al-adha anan gashi wa sahahahu Ibn Sakan ya inganta hadisin min hadisi Jabir bi atamma min hadha daga riwayar Jabir wanda ya fi wannan cika ko tsawo wa rawahu Ahmad wa Nasa'i min hadisi Buraida wa sanaduhu sahih a takaice dai wannan hadisi na cewa manzon Allah ya yankawa Hasan da Husain rago ɗai ɗai hadisi ne sahih Imam wato Malam Abu Ishaq al-Huwaini ya inganta shi cikin littafin Ghawth al-Makdud bi takhrij Muntaqa na Ibn al-Jarud wa akhraj Ibn Hibban min hadisi Anas annahu haka Ibn Hibban ya rawaito shi daga hadisin Anas dan Malik wadan kusun wannan وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه أن تقول بأم عائشة الله تعالى دابلتا جسي مزان الله يا أمرنا أينك ويارو نمجي شاتان أواكي بدابيو mukafi'atani waɗanda suke kusantar juna me yake nufi wanda suke kusantar juna ta fuskar sifofi ba ɗaya babba ɗaya ƙarama ba a kowace babba ko kuma kowace takatakiya ba ɗaya ramin ya tsaya kosassa ba a dukkan su kosassu shine mukafi'atani wato sun kusanci juna. An fassara shi da cewa sun kusanci juna ba za a ce daidai wa daida ba, dan yana da wahala samun dabbobi guda biyu wanda komai za su daidai wa daida. Amma dai da sun kusanci juna a inda za a kimanta su ma har sai da su farashi daya. Amma ke da wata tafi wata lafiya, wata tafi wata kitse, wata tafi wata ƙoshi, haka dai da sauransu. Wani ja da ya fi shafi, amma yarinya jaririya kuma a yanka mata akuya ɗaya. Wato sai wannan ya nuna shi ɗa namiji a yanka masa rago biyu ko akuya biyu ko tunkiya biyu, ya mace kuma a yanka masa ɗaya. Wannan cewa a yankawa ɗa namiji biyu, mace a yanka masa ɗaya wajibi ne? Ba wajibi ba ne, mustahabi ne. Domin da hikkar manzon Allah yanka hakan da fitan ɗaya daidai, wanda yana ce ba wajibi bane yanka bibiyan da dukkan jariri. Sannan kuma cewa a yankawa yaro guda biyu in akwai hali mace a yanka masa ɗaya, Ibn al-Qayyim yake wannan li tafdilil zakari ala al-unsa, dan fifita ɗa namiji akan ƴa mace ta fuskar daraja. Tunda Allah ya ce wal rijalu alayhinna daraja ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, saboda haka sai aka bambanta su ta wannan fuskar. وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحو إمام أحمد ما لم يحدث يهود الرؤية إلا أن حديث أم كرز الكعبية ما كمل شنسا. وعن ثمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن كبودة ثمرة الله سكاري دا قليل يكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي كل غلام مرتهن بأقيقته تذبه عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. وانا ديت ان كبو دغه سمرا الله تعالى دا غري منزل الله ياتي كل غلام دكان وني جاريري مرتهن بحقيقته واتو ينا راتيدا دبر تا دزا ايانكا متا لفظ الرهن شيني كبر دين كده ان كربو وانا ابو اورنكا ان باك كودي دان saboda ان كا داو da kudi in miga maka wannan abu to ko wani yaro kamar ana jingina shi ne da dabbarsa, shedin abin jinginawa ne ga dabbarsa, da zaran an yanka dabbar to shi kenan an riga an fanso shi daga wajen ne jingina. To wannan lafazi na hadisi ne waɗansu malamai suka ɗauke shi a matsayin abin da ke nuna wajibin yin ragon suna, lafazin murtahinun ko murtahanun bi a kai kati suka ce a ce yanka a rana ta bakwai dole. To amma gaskiya wannan bai nuna wajibi ba, da yawa daga cikin malamai sun tafi kan mustahabbanci ne ko kuma sunna mu'akkada, sunna ce mai tafi kamar yadda muka ce a wajen lai haka za mu ce ana an gane ko tun zuba wa alwa za a yanka masa yau mazabin yi a rana ta bakwai, wani kula kuma a yi masa aski shi jaririn wani san ma kuma a kiraye sunansa. Lafazin tun zuba wa alwa yau mazabin yi wannan yana sai a yi ne da bakwai ne ake yin yanka, idan yaro bai kai yi ne da bakwai ba, ba za a yi yanka ba. Ha ko bai kamata a wuce yini da bakwai din ba a yanka ba, an gane ko? Akwai malaman da suka ce idan ba a samu a satin farko ba, to idan ya take kwana 14 zai a yi mata, idan ba a samu ba idan ya take kwana 21 sati na uku, to amma hadisi ne zai yi ki hadisi da yake har a kai 21 in ba a samu ba, hadisi ne zai yi. Sannan ana yi wa mutum ne lokacin da yake yaro, wanda ba a yanka masa ragon suna ba bayan ya girma, shi ba zai yanka da kansa ba, dan abin da yake da alaka da mahaifarsa ba da shi ba, an gane ku? Shi ba kuma sai ya yanka ba, dan kare ragon suna yana yanka shi a yini na bakwai. Idan aka yi yaro a yau alhadis kafin faduwar rana, to yanzu ne kuma za a yanka masa rago kenan ranar Laraba kenan, dan shi ne yini na bakwai, dan wannan yinin da ake ciki da aka haife shi na tsaye kenan, ga juma'a asabar ladi litinin talata da an zo Laraba an zo yini na bakwai, a ranar ne za a yanka masa rago, a ranar ne kuma za a koyi masa aski. Idan kuma yau da daddare ne yanzu aka haife shi da daddare alhamis bayan rana ta faɗi, yin shi za a yanka masa rago idan alhamis ta zagayo, domin daga juma'a shi ne yininsa na farko a duniya, kaga har aka yi alhamis ya zama yini na bakwai kenan, wanda galibi ba haka muke ba mu kwana muke kallo ko shi kuma yini ake kallo yini nauyi. Sannan abinda ya shafi sanya suna halacci ne a bari sai rana ta bakwai a sa suna, amma ranar da aka haifi yaro ma ya aka sa suna ya halatta. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin suratul Ali Imran wajen kissar na Maryam wajen haihuwarta da majiyar da cewa rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran mutaqabbal minni innaka anta samiu alim falamma wada'atha qala rabbi inni wada'tuha unta wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unta da ta yace take nan take cewa ya ubangiji dana ya bakantan da namiji gashi kuma na samu mace Allah kai ka san me na haifa da kuma mace ba kaman namiji take ba wajen hidima ga musulmai wa inni sammaituha maryama wa inni uwiduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim ya Allah na sa mata suna maryam ya Allah ina neman kariyar ka gare ta ka tsare ta daga shaytan cewa da sai inni sammaituha maryam a lokacin da ta haife ta sai ibnu kasir karkashin fasara wannan aya ce wannan ya nuna halaccin yin rada suna da zaran ayan dan tana haihuwa ta ce wa inni sammaituha maryam bata bari an ga kowa na bakwai ba yace din kuma kace ma wannan jari'ar wadanda suke gaban mu ne sai kawo hadisin wato Abdullahi ibn Zubair wanda shine jariri na farko da aka haifa a Madina dan Asma bint Abi Bakar bayan an haife shi an kai shi wurin manzon Allah manzon Allah ya tauna da bayani ya sa masa a baki sannan kuma ya sa masa suna Abdullahi an gane ku wannan kuma ranar da aka haife shi ne kuma shi manzon Allah da aka haifa masa da Ibrahim aka wayi da yake cewa da sahabbai jiya an haifa mun ta na sa masa suna Ibrahim jiya an haifa mun da na samu jariri jiya da dare kuma suna na sa masa suna Ibrahim kaga wannan yanzu ranar da aka haihuwa za a iya sa suna yan aka kisawa aka bari har bakwai ko ba laifi ake ba tun daga cikin hadisin yadda tun ba wani yau ma sabihi wa yu'laqu wa yusamma amma da aski da yankawan nan dole sai rana ta bakwai amma ta sila a iya bari sai rana ta bakwai a iya sawa kafin rana ta bakwai to sai mu takaita haka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya tafi mana assalamu alaikum wa
rahmatullahi
eh
ana
suka jingina ana jingina ne gaba da kanyar kansu sai an yanka amsa kai shi yasa suka ce wajibi din kenan amma Imam Abu Sulaiman al-Sattabi ya ce mafi kyawun fassara wato nuna karfin mustahabbanci wato ko kuma mu ce iyaye ba za su samu ceton ɗan nasu ba sai in sun yanka masa rago sukan dace da ceton sa ne in sun yanka masa rago saboda akwai waɗansu nasoshi da suke zuna yara ƙanana za su ceci iyayensu to wannan sai ga wani uban da ya yankawa ɗansa rago to irin wannan yaron zai ceci in ko bai yanka masa ba zai ceci ba shine musayyinin da yake gaci haka Abu Sulaiman al-Sattabi ya fassara cikin ma'alimin sunan in ban manta ba a sai mu kira sallar sannan sai a aska zuwa sallar
ina neman ƙarin bayani cewar wanda zai yi lahiya a wai ba zai yi aski ba in watan Zulhijja ya kama
haka manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Muslim riwayar Ummu Salama cewa idan watan Zulhijja ya kama ɗaya daga cikin ku yana son yayi lahiya to kar ya aske gashi a jikinsa kar kuma ya yanke farkansa har sai bayan ya yanka dabbarsa wannan mutabi ne wanda yawan yana da wanda bai bugu ba sai ya yi zunubi na'am
ina ingancin hadisin da ke cikin Sahih Muslim da ke cewa Abu Huraira ya yi lahiya da zakara
bai inganta ba daga manzo Allah dai bai inganta ba sai dai ni shi ra'ayinsa ne Abu Huraira ra'ayin sahabi kuma ba a daukar shi a matsayin hujja kaulin sahabi ne sai hujja
hadisin da aka karanta wanda aka karbo daga sayyidi Ali cewa annabi ya ce ya raba naman da fatan da miskinai to malam ya halatta a hana miskinai fatan a kai masallaci
kamar ya a hana miskinai a kai masallaci
wato kamar an yanka lahiyarin sai a ɗauki fatan a kai sadaka wa kwamitin masallaci
ya halatta ya halatta idan aka yi wa kwamitin masallaci ya suma ba miskin ba maudaci za su ba
cewa mutane za su iya taruwa su sayi rago su yi layya
ba su ba wannan duk an tattaro cikin karatu na'am waye daga hannu da zuwa na'am bismillah na'am eh me karin bayanin na fasalli rabbika
ma ga su ya da
lafazin annaharu din ya shafi layya ne ya kuma shafi yanka na hadaya duk gaba ɗaya tunda a rana da yake su ranar da mu muke layya a nan gurin kuma rannan kuma su kuma lafiya suke hadaya a maka tun shi zafi lafazin ya kawo annaharu a aikata kuma zafi a layya yanka rago a hadaya kuma ya yanka abin nan laguma ya soke laguma da haka bai ci karo da ayar ba wato kuma fassara cewa fasalli rabbika sallar idi kenan wannan har kuma layya ɗaya ce daga cikin fassara wanda jumhurin malaman tafsiri haka suka ce wadansu malaman kuma suka ce a fasalli rabbika kowace sallah ake nufi wannan har kuma kowane yanka ake nufi na ibada sai da gidan ban ga wani nassi ba da ya nuna cewa yin layya da namijin dabba ya fi sama da tamatan dabba a lafazin nassi dai ba su muje haka ba na
har yanzu ba mu gana su yanka da rafu ko kari na ko rafu kuma ran sun gara su don cewa zai yin yanka da dabban dabba ya fi sukan wuce da su rafu
azzibu abun yanka fa dan akwai abun yanka ne rago abun yanka ne sa abun yanka ne sannan da aka ce azim rago idan ya lanko sai jini rawne rawne din ga azim a cikin balijin su yi ba na akwai an girma ko sai ba zama zuri na azim a cikin balijin su yi ba girman abu ana kallon jin su ne yanzu zaka ce na zo ne babba daga cikin mutane in ka sai cikin giwaye bayan wani gangare ba kowane irin babba a jinsu sa yake kallo cikin sai wani yanzu kafa wajen da wannan kuma sai ce a ana nufin wato banda rago ya zama zubahin sagiyar kenan rago shi ne zubo na zai a kai wa mutum dariya ita ce mai jahilcin kenan na biyu idan mutum ya ce idan mutum ya yanka rago ko mai girman sa baya daidai da saniya ko mun kankanta ta adadin da za su cinye saniya ba abin da yake nufi yanzu a nan gurin idan shi ya yanka sa a layyarsa ta fata manzan Allah lada inda manzan Allah ya yanka rago na su yi magana su yi ba mun karanta ba cikin hadisi yanzu mai manzan Allah ya yanka rago sai wani yau ya yanka sa aboki shi ke na yi manzan Allah lada tunda adadin da zai ciyar na mutane lokacin da ya yanka sa ya tsara wanda manzon Allah zai ciyar lokacin da ya yanka rago shi ne manzon Allah ya bada ai idan mutum wato baki ya sa abin da zai faɗa amma bai san me za a mayar masa ba wannan hujja ce a kaliya kamar yadda ka faɗa to idan haka ne da sai mutum ya kyale rago ya sayo barewa tun da ta fi tsada da rago da barewa wanda zai fi tsada idan ya yanka barewa na yi sama ta yi ma ba ta yi ba gani ko ya halatta a tunaman barewa kuma ta fi rago din tsada na yi kuma ba ta yi ba ma gaba daya a ka'ida ta shari'a mutum yana kallon nassi abin da ya tabbatar idan yau mutum ya samu nassi wanda yake baya karban tawili wanda yana cewa yin layya da raƙumi ya fi yi da rago shi kenan sai mutum ya kawo ta al'umman ku yi karɓar su sai aiki amma ga dai babu mun karanta yau bisa ga dace mun san babu aiki cikin wannan karanta sai kuma gashi babu yin nuna mana raguna manzan Allah ya yanka amma da aka zo layya manzan Allah ko bai yanka rago ba sai yanka sa ɗaya har guda ɗari a raƙumi kai a wajen hadaya raƙumi ɗaya har guda ɗari amma da aka zo layya sai yanka raguna guda biyu wato wani lokaci abinda yake abinda yake kawo mana matsala shine inda kawai na sa in rushe dukkan wata magana ta da to wannan matsala ce ma'ana sai zanto a tajdidi fi kulli shay mutai na tajdidi cikin fatawa ta kowane irin bangare ba haka bane ba ko maganganu na malamai rushe su sai da maganganu na malamai yan uwansu wato ko da mutum dalibin ilimi ya kawo wata magana da ta rushe ta wani magabaci zanto shi ba ra'ayinsa bane magana ce ta wani magabaci dan uwansa zaka yi daukan maganar Imam Muhammad ka rusa maganar Imam Shafi'i ne dan ka faɗa a nan gurin jahilai da zai su dauka kai ne kai raddi gawa Imam Shafi'i amma wanda suke karatu ku sun riga sun san maganar Imam Muhammad ka rufe wajen Imam Muhammad kuma ya yi tafi jima Imam ne da wajen Imam ne zaka yi daukan maganar Allah bin Sa'ad ka rushe maganar Imam Malik da ita Allah bin Sa'ad Imam ne yadda Imam Malik ma Imam ne ila ba dan fahimta kai ya daukan maganar Ibrahim bin Nakhai ka rushe maganar Sa'id ibn al-Musayyib da ita ko ta Sa'id ibn al-Musayyib ka rushe maganar Ibrahim bin Nakhai da ita ko wanne imam ne mai ra'ayin ba mudarabun lahu bil imama fil fiqh wa fil hadith wa fil ulum al-shar'iyya amma ni yanzu sai yanzu in rushe maganar Imam Malik ba tare da na dogara da wani magabaci ba to nan gurin rigima take ko in rushe maganar Shafi'i ko in rushe maganar wani mutum ba tare da na dogara da maganar wani wanda ya kai a ce masa shi ma imam ba domin duk yadda na kai yanzu nan zari na kafin ya kai Imam Malik yana da wahala ta gaje ba ce masu wani baya kuskure wato kaga kuskuren guda biyu ne ko dai wanda mutum duk abinda magabata suka gina sai ya rushe kaga wannan kuskure ko kuma wanda shi kuma duk abinda magabata suka faɗa daidai da wanda ba daidai ba sai ya kare sai ya goyi bayan sa to wannan ko kuskure magabata in sun yi ittifaki magana su ta zama hujja kafa hujja zama fata biyan su shine shari'a dan manzo Allah ta nadi tabi ummati ala qurana fa ummatu nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'sumatun idza tama'at al umma idza tazalu gaba dai ta zama ma'sumiya lakin na ajira ma'sumatun inda al ikhtilaf in al umma ta saba to bata zama ma'sumiya ba sai zanto maganar daya ba ta zama hujja kan daya sai in dayan ya fada yin dalili ila madan ku idan abu ne mai sauki ko ma wanda yake sa wani lokaci idan muka yi safari dole sai mun yi girman hankali mai jabanta yanzu idan na dauka na ce rago ne wani na dauka zai ce shi sa ne ba shi kenan ma sai dai yanka sa ni ko sai in yanka rago da rigimar shi ne in ce sai na hana shi yanka sa shi ya ce sai ya hana ni yanka rago to a nan shi ma sai ce ko ba haka ba yanzu kai kai tsakanin ka da Allah ta yi shi kullum ni na yi da Allah tsakanin na da Allah rago ne shi kenan sai ni yanka kullum ya mulu ala takina fihi farabukum a'lamu man huwa ada sabila amma in dauka tunda bin yasa bani na waya gaba shine sahihi naka ya zama munkarin da labudda min izalati hadhar munkar kafin duniya ta zauna lafiya ta yi kawar da wannan munkarin da karo da ke wanda shine tauba a cikin ilimi tauba a cikin ilimi Imam Ahmad yake to Allah yan bage lil faqih an yahmil an-nas ala mazhabihi bai dace ba ga mai fatawa ko wani masanin fiqh yace dole sai ya daura mutane kan mazhabarsa kaga sai wani dauka ta malikiya kawai ke sai yan malikiya kenan a kuma abin da ka faɗa maza ba ce dan maza ba shi ne fatawa idan nace mazhabul imam malik yani ma afta bihi imam man mazhabul imam shafi yani ma afta bihi imam shafi mazhabul lays bin sa'd ina nace ma zaba ilayhi al imam al lays bin sa'd fil fatwa wannan shine mazhabin sa to sai ma wani ce la yan bagil li faqih an yahmil an nas ala mazhabihi bai halatta ba ga masanin fiqh yace dole sai ya daura mutane kan mazhabarsa ma'ana kan fatawarsa aikin sai yayi fatawa tsakanin shi da Allah ya kirda ji gaske in ya gaji da gaske yana da lada biyu in yayi kuskure yana da lada daya ina ba dan fahimta amma yace kuma dole sai an yi fatawarsa to wannan bai halatta ba shikenan sai ka fada mutane sun bi shikenan in ba so ba kanka ma abokan fada ka ko abokan rigimar wallahi ba na adawa da dukkan wanda bai mu fita ba kawai ya zanto cewa bai bi ta bane dan saboda yana da kana'a gamsuwa a zuciyarsa dalilin da ke hannunsa ya tunawa wallahi dan uwana ne dalili yake bi ni ma dalili nake da ba na tabbata da jama'a abokin adawa amma shi kanshi a zuciyarsa ya san bai da dalili amma ya magana ne kaga wannan ya zama dan hawa kenan dan san zuciya ba sabawa ne ke sa kai gaba da mutum ba, dan mutum ya saba maka cikin fitawa wannan shi wani adi ya kana da sahaba wanda bi sallallahu alaihi wasallam hayyun yurza sahabbai sun yi sabani la yusallin da adukum illa fi bani quraiza kan ku ila asar sai abu quraiza wadanda suka ce manzon Allah na nufin mai gaggawa ne amma ba wai idan sallah ta yi biki ba, wadanda suka ce a'a in dai tayi ba za mu yi ba sai mun je Bani Quraiza za mu yi ko da rana za ta faɗi, lokacin annabi yana da laifi kai wannan shike nan sai suka yi gaba, ko wanda ya da suka yi sallah kan hanya daga tuta na masallatan kan hanya wanda ya kira ya Bani Quraiza ya dauki mazabin wanda kar ai sallah sai je Bani Quraiza ya daga tuta ku zo ku bi ni wannan inda rigima take da kai hankali ke dole in zabi fitawa za mu saba ko gidan mu ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya kuma zo za ɗaya muka ɗauko ilimin mu dole sai mun saba kuma ci gaban ilimi ne a saba lokacin da muka saba na jinaka yanzu kai binciken ka na ji wanda ban taba ji ba kenan kai ma ka jinawa yanzu ya rage sai in hada jinawa da naka in ga wanda ya fi ƙarfi, akwai lokacin da naka na kawo mun sai kana wa ƙarfi kike nan sai dauka na samu ƙarin ilimi akan ilimi na da, akwai lokacin da naka na kawo bai da ƙarfi amma na ƙara samun wani dalili wanda al-muqalib yana kafa hujja da shi ta yadda ya zan yi jawabi kan wannan dalilin ƙarin ilimi ne akan ilimi na sawabin na dika ko ban bi ka ba kai da fatata ko kai da tsaka ba da haka da Allah mu rinka zama masu hakuri sauransu mu rinka zama kuma masu juriya kuma mu rinka zama masu kirdajen gaskiya wajen lokacin zamu faɗi fatawa ko mu yarda cewa zamu iya daidai zamu iya fuskure ko mu yarda cewa abin ne da yafi komai sauki idan mutum ya kuskure ya yi itirafi da kuskuren sa ba wani lake in kuma ina da kana'a a cikin zuciyata ba san zuciya ba kawai sai nake in saba wa wani da yake ji daɗi ba gamsuwa ce na samu a zuciyata cewa abin da nake kai shine daidai wannan ba sai kuma iya rigima kan dukkan wanda ya saba wannan ba duk wanda ya saba wannan kuma shikenan bai zama wani abokin rigima ta ba abin ne mai sauki muna tafiya da malam Abdulhabib har gwanan gobe har gobe idan ya sallah ya dago haka sai ya sake mai da hannu a tsakanin ruku'i da sujada da ina yi ne kuma na daina na samu kana'a cewa ba za a yi shi kuma ina ganin za a yi shi kenan sai zama rigima kuma muna tafiya ni kullum fatawa ta shine ba a maimaita jami'i a masallacin da yake da limami ratibi in an maimaita ba za a ce sallah ba ta yi ba amma an yi makaruni don haka idan zo masallaci an yi masallaci an koma gida ba za a sake maimaita jami'i da ni ba malam Abdulhabib kuma yanzu a maimaita sau goma shi ya halatta a maimaita malamin mu Dr. Ahmad shi yana ganin daga nan gurin idan ana sallah anan gurin ya halatta wata mace ta bi a daki daga dakin ta gida ne kuma yana ganin duk wanda ta bi jami'i a dakin ta gida ba ta da sallah malam ya san fatawa ta ce wannan ni kuma na san wannan fatawa ta ce har yanzu kuma ina daukan shi a matsayin uba ina daukan shi a matsayin malami ina daukan shi kuma ina daukata a matsayin almajiri ina daukata a matsayin da mu tabbata wannan rigima da shi to dan to amma idan mutum kawai dauke wannan abun da ne sai ya duk wanda bai bi wannan ba ta yi rigima da shi sai ne wannan ba daidai bane wallahi kuskure ne kuskure ne sosai da sosai mun tsoron Allah ya daina wallahi tun daga zuciya Allah ya sani tun daga kan harshe na har zuci ban taba daukan wanda ya saba mun a matsayin fatawa a matsayin abokin adawa ne ne in fahimci cewa akwai ikhlas cikin mu'amalar sa da ayyukan sa wannan kuma ayyukan zahiri ne ba ka da hukunci akan batini Allah ne san batinin mutum shikenan in da mutum cewa yana da abin da sauran su kuma ban taba daukan cewa sai abokin adawa ko babu yanda za a yi wani ya ce masa mutum ce in kyale shikenan fatawa sa kenan ijtihadin sa kenan amma ya zanto cewa kawai sau nake suna sabawa ne to a nan wurin rigima take so nake dole suna sabawa ne da akwai wanda za ka kai shi bango ya san baya da hujja amma zai haka ba zai bari ba Allah ka nada mu ni sun lawa sai haka waɗansu malamai suka fassara wani har ɗaura hannun dama akan na hagu cikin sallah amma fassara ce mai rauni zahirin larabcin baya taimakonta domin annahar kowa sun suka kenan suka raƙumi ko yanka shine annahar amma ba ɗaura hannun dama akan na hagu ba sai da cikin fassarori amma ba ita ce mai